Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Juma'a 18 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ƙarashen tattaunawar da muryar Amurka ta yi ta musamman da shugaban rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar. Sannan muna tafa da shirin Kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine ta binciki yan jam'iyyar Democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016. Wannan sabon bayani mai cike da abun mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatar fadar White House, wato Mick Mulvaney, bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in baka manda tsakaninsa da Ukraine. Mulvaney ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa an dakatar da kuɗin ƙasar ta Ukraine ne saboda damuwar da Trump ya nuna kan matsalar rashawa a ƙasar da kuma zargin cewa Ukraine na da hannu a zargin da Amurka take yi wa Rasha na yin kutse a sakonnin email ɗin da kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a shekarar 2016. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a daya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Yayin gabatar da sanarwa a jiya Alhamis, mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya kare shawarar da aka yanke ta zaɓa wurin taron daga zargin cewa Trump da kansa zai amfana daga karɓar bakuncin babban taron a ɗaya daga cikin wuraren shakatawar nasa. Wurin shakatawar mai girman eka 320 na da tazarar tafiyar kilomita 13 daga filin tashin jirgin ƙasa da ƙasa na birnin Miami, yana kuma ɗauke da ɗakunan baƙi 643. Sai dai shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a a majalisar wakilan Amurka Jerry Nadler ya kwatanta zaɓin wurin taron a matsayin wani misali da ke nuna yadda shugaba Trump ke amfani da ofishinsa domin biyan buƙatun kansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin tarayyar Turai suna fatan majalisar dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai idan ta zo gaban 'yan majalisar a gobe Asabar. Amma tuni jam'iyyun adawa suka ce ba za su amince ba. Prime Minister Boris Johnson ya da ƙungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya a safiyar jiya Alhamis, makonni 2 kafin alƙawarin da ya yi na ficewa daga tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko babu. Johnson ya kira sabuwar yarjejeniyar mai girma ga Burtaniya da mutanenta da ƙungiyar tarayyar Turai. Sai dai dukkan jam'iyyun adawar ƙasar sun yi fatali da yarjejeniyar, ciki har da ƙawayen Prime Minister Johnson, Northern Ireland Democratic Unionist Movement. A yayin da dubban masu zanga-zangan neman ƴanci suka kwarara a titunan Barcelona a rana ta hudu a jiya Alhamis, shugaban yankin Catalonia a Spain ya sha alwashin sake gudanar da zaben raba gardama kan neman ƴancin yankin cikin shekaru biyu masu zuwa. Quintora ya kuma yi Allah wadai da tashin hankalin da ya jawo cikas ga zanga-zangar. Yana mai cewa fafutuka da ƴan aware ke yi ta lumana ce. Masu zanga-zangar a Catalonia sun nuna rashin gamsuwa da tsohon hukuncin ɗaurin da aka yanke wa ƴan siyasar yankin a wannan mako. Lamarin da ya kai suka shiga yin artabu da ƴan sanda tare da kunna wuta da lalata dukiyoyi. Ma'aikatar cikin gida ta Spain ta ce kusan mutane 100 ne suka jikkata, kuma kusan rabin su jami'an ƴan sanda ne. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta ce an kashe ko jikkata fararen hula da dama cikin watanni ukun da suka gabata, fiye da duk wasu watanni uku da suka shuɗe cikin shekaru goma. A wani rahoto da aka fitar a jiya Alhamis yana nuni da cewa an samu mutuwar farar hula 1,174, sannan an raunata 3,139 a kashi na uku na wannan shekara. Hakan kuma ya nuna karuwar mace-mace da kashi 42 idan aka kwatanta da abin da aka gani a daidai wannan lokaci a bara. A cikin watanni ukun da suka gabata, fararen hula 785 sun mutu, yayin da 1,254 suka ji rauni.
Zahara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin da suka shafi harkar tsaro, waɗanda suka hada da yaƙi da Boko Haram da na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane, yayin wata ziyara da ya kai Najeriya a kwanan nan, Aliyu Mustapha Sokoto ya yi hira ta musamman da shugaban rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, kan yadda suke tunkara waɗannan matsaloli, inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Idan aka kwatanta yawan waɗannan sojojin namu na ƙasa da sauran ƙasashe makwabta ko na duniya da ka sani, ya yi daidai da yawan mutane
da ba. Saboda shekaru da yawa an rufe, an daina yin abin da ya kamata wajen ɗaukan jami'an tsaro yadda ya kamata. Kamar Air Force, da kowane shekara mutum 500 ake ɗauka. Daga 2015 da aka zo nan, da muka zo nan, muna ɗaukan aƙalla mutum baya ƙasa da 2,000 kowane shekara. Saboda haka wajen koyarwa ma da ake horon dole muka yi expanding, saboda wajen da za ka samu wajen ɗakunan recruit da sauransu da mutum 500 ne. Yanzu kuma muna da waje da zai ɗauki aƙalla 2,500. In ka duba masu tuƙin jirgi daga shekara 4 zuwa yanzu, mun yi training mutane 115 a ciki har da mata guda 2, wanda ɗaya ta fito daga US kwanan nan ta ƙare ta yi training da mutane America. Ta mace ce, ita ce farkon matar da za ta tuka jirgin yaƙi a Najeriya, wanda nan insha Allah zuwa sati 2 ko 3 za mu sa mata winkinta, ita ma ta yi joinin sauran mazaje da ke wannan wadda. Haka kuma a South Africa shi ma mun samu wata yarinya na farko wanda ta tuka helicopter mai bindiga. To saboda haka muna ta kokarin mu ƙara yawan mutanen nan, saboda abubuwan da ake fuskanta suna da dayawa, kuma bayan da za a yi kawarware waɗannan abubuwa sai ka tabbatar cewa ka sa mutane da ka ba su horon da ya kamata.
Wata matsala da ake kawo shi ne batun zargin cin hanci da rashawa a cikin harkokin ma'aikatan tsaro. Ba a fitar wata ma'aikatar tsaro aka ce wannan ma'aikata ce, amma dai ana zargin cewa ana akwai batun cin hanci da rashawa da tsakanin sojoji, ƴan sanda da kuma fararen hula, wanda ya taimaka wajen tsawaita wannan rikitin da ake samu. Ka yarda da haka?
To ni dai ba ni da wani hujja zahiri wanda zan ce lalle ina da hujja game da wannan magana, ni ma na sha jin ana fadin haka.
Amma yanzu kamar sojojin nan da aka kama kwanan baya a Taraba da aka ce sun je sun kwato mutumin da aka kama daga hannun soja, daga hannun yan sanda, aka zo yana fadin maganganun cewa shi yana da alaka da su, yana ba su kudi, yana mai da sauransu.
Zargi ne wanda ina ganin jami'an jami'oyin tsaro suna nan suna binciken wannan magana a yanzu haka ma da ake. Na san cewa ko zuwa satin da ya shige nan ne aka kare ba da report wanda DHQ za su yi bayani ma jama'a cewa menene ya faru. Amma al'amarin cin hanci da rashawa ba al'amari ne da yake tattare da sojoji kawai ba a ƙasar nan. Al'amura ne wanda suke na wanda kuma gwamnati ma yana cikin abin da na farko da ta sa a gaba shine ta yaki da wannan. Kuma ina ganin ana samun nasara a yaki da wannan din tunda abubuwan da ke gudanan nan dukiyoyi ne wanda ake sarrafa su. In aka ce kamar jirage a lokacin da shugaban kasa ya zo kashi 35 ne na jiragen da za su iya tashi ke tashi a Najeriya
yau da yazo.
Yes, a lokacin da yazo. Yanzu kuma muna maganan kashi 78 zuwa 82. To kaga ashe akwai kudade da ake kawowa wanda kuma ana sarrafa su, in ba haka ba inda za a jirge tashi. Kowane awa 25 da jirgi ya tashi sai kai maintenance mashi. Kuma yawanci waɗannan wani lokuta sai ka siyo kayayyakin daga waje. Saboda haka idan kudaden nan ba sa tafiya inda ya kamata, to lalle ba za a samu nasarar da ake samu ba. Kuma kwanan nan ma muka yi wani bincike mu gano yawan awoyin da yaran mu suke shawagi kowane wata. So abin al'ajibi ya fito daga ciki, saboda ni na fara flying 1980 kuma na ci gaba da flying daga cadet har zuwa rank na air vice marshal major general.
Kana tuka jirgi?
Ina tuka jirgi kuma amma zuwa the last time da na tuka jirgi 2011 wajen
shekara 8
kenan. To amma waɗannan shekaru 31 shawagin da na yi gaba daya awa 2000 ne
a sama.
Meanwhile yau ga wani wanda yake lieutenant ne, flying officer ne, gaba daya zaman shi a Air Force bai fi shekara 4 ba, amma a yanzu haka ya yi shawagi fiye da 3000 awa 3000. Ni abinda na shekara 31 2000. To menene yake fadi wannan? Abinda yake fadi shine al'amuran an samu ci gaba. Yawa, za a samu ci gaban ka duba yaran mu yawanci wanda suke kaman tuka jiragen shugaban kasa da sai ka kai matsayin brigadier general kafin ka zama kana tuke. A yau kuwa akwai captain.
Kasashen duniya da yawa sun kai wa Najeriya alƙawarin za su taimake ta ga wannan yaki da take da ƴan tawaye ko ƴan ta'adda na Najeriya. Cikin su a da America na sani don anya a gabana irin wannan alƙawura din. An cika da yawa daga cikin wannan alƙawura.
America tana taimaka ma Najeriya wajen horar da matuƙa jirgi.
Amma kamar na ji an ci kunne musu jirage a America ba ku samu ba, aka je aka samu a Rasha haka ne?
Babu wanda muka nema daga America ba mu samu. Daman jirgin da muke so su fatukanu. Kuma sun amince har an biya kudaden. Yanzu ma akwai yaran mu ofisoshin mu guda biyu Atlanta suna bin su ga yadda abubuwan ke gudana, saboda su tabbatar da cewa ya dace da tsarin da muka yi da su.
Wace rawa fararen hula suke taka wajen taya ku wannan aiki?
Fararen hula suna taimakawa kwarai da gaske, amma kuma suna iya ƙara taimakawa.
Kuma suna taimakawa wajen hasa wutar ba ita kanta?
Ba za a rasa mutane wanda su za su suke da wata mummunan manufa ta su ba, amma dai yawancin jama'a ba wanda yake son a kashe jama'a haka, a kashe mutane haka siddan kawai. Babu a zuciyar dan adam ba wannan. Amma za a samu fiye mutane wanda su kuma sun kangare suna su ba abin da suke so illa su yi wannan harbi din su kashe mutane haka siddan matsala.
Yau kwanan ba na ga wasu jirage da ke suke rakiyar matafiya daga Abuja zuwa Kaduna, ku ne jirage nan?
Akwai jirage mu da ke shawagi akan Kaduna, hanyar Kaduna zuwa Abuja, da hanyar mota da kuma hanyar jirgin kasa duka muna bi.
Wannan lamari na mutane ba su tashi daga nan zuwa can yana ƙara nuna tabarbarewar shanin tsaro kwarai a Najeriya din nan, idan mutane ba su tafiya ko kuma wannan sace-sacen da ake tuna ana bin wasu wurare har gidajen mutane ana satan su. Me ra'ayinka game da wannan?
To ra'ayina shine dole ne kowane dan Najeriya ya sa hannu ya taimaka ma gwamnati, saboda tabbatar da cewa an samu zaman lafiya. Gwamnati ita kadai ba ta iya tabbatar da tsaro ita kadai, dole sai da mutane. Kuma kowane mutum yana da irin gudumawa da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa kasar nan ta zauna lafiya. kuma ina ganin wannan shine babban abin da ya kamata a yi, kuma wadanda aka daura wa alhakin wannan hakkin shugabanci musamman a level na state government da local government ya kamata su dauki wannan hakki da nauyi sosai, su tuna cewa akwai wannan hakkin kuma lalle za a tambaye su wata rana.
Marshal Sadiq Abubakar kenan, shugaban rundunar sojin saman Najeriya a hira ta musamman da ya da Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Kinin maza daban da na mata, soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwarmu Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita, inda ta tabo batun gwagwarmayar kula da iyali da kuma aiki. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To, ya kika iya tafiyar da harkokin gida da na aikin banki a lokacin da kike aikin nan kusan shekaru 30? Daidai ban san a daidai wani lokaci bane ba kika fara iyali.
Na yi aure a 1994 da kuma na fara haihuwa 95.
Allah sarki.
To, alhamdulillahi, dan ni kan ina jin har wa yau din ita uwata kuma ta saki tallafa mani.
Da kyau.
Zan ɗauko yara daga makaranta sai in kai gidan can aji sai na koma gurin aiki, ko kuma in ba zan iya ta ba saboda aiki sai in ba da mota sai a je a ɗebo yara daga makaranta sai a kai gidanta, idan na tashi kuma sai in je in ɗebi ‘ya’yana sai in koma gida. Kuma Allah ya taimake ni, mijina sai ya goya mani baya,
da kyau
ya mara mani baya, ya taimake ni, ya banni ma na ci gaba da aiki. Allah ya sa ba zai daɗe ba. Da ina ji aure na yana shekara na 6, Allah ya mamiji na rasuwa.
Allah ya ci kanshi.
Aka bani da ƴaƴa uku mata, to wani sabon ƙalubale ya shigo, ga aiki, ga lura da yara, kuma kai kaɗai aka bar kafa Maryam. Ni fa zan ce gaskiya na ci moriyar aiki, dan da ba aiki ban san yanda zan yi ba, amma aikin nan cikin yardan Ubangiji sai ya rufa mani asiri.
Wannan haka yake.
Kin ga yau din nan da nake magana da ke? Mata ta biyu Ummul Kulsum ta shiga soja, matakarin ta mechanical engineering kuma ta yi second class up.
Kallabi tsakanin rawa nan fake na.
Don Allah ya yarda, baduwar haka mata ta gama medical school tana Debrecen University a Hungary.
Makarantar aikin koyon likita.
Har auta na kuma har wa yau tana karanta medicine, tana Egypt, tana Misri University, tana 400 level kuma. Inda aikin banki ne kan ya taimake ni.
Ikon Allah.
Dan ba dan aikin ba ban ga inda zan iya ba.
Haka.
Kin san zan to ai ni kan kullum ma cikin gwagwarmayar nake. Dan banda nauyin ƴaƴa na, Allah kawai ya san iyali nawa suke yi na Maryam.
Allah sarki.
Sun san wani abin ba ta faɗa, amma dan dai ya zama gaskiya. Yaran nan sai ka zame musu uwa, ka zame musu uba, a fannin aiki kuma har wa yau kana shugabanci. mutane da yawa har wayo suna so su ga suna koyan ki tsawon misali daga gare ki
haka
annan ma sai kin yi kokari fiye da namiji kamar ki samu yabo saboda haka a kullum kana danna zuciyarka da yau ka danna nan gobe ka danna can gobe ka danna can duka dai saboda kana so komai ya tafi daidai kada a same ka da wani laifi kuma alhamdulillahi ba karfi na ba Maryam ikon Ubangiji da addu'an masoya da iyaye
yawa to Hajiya Bantare numfashinki ba a can baya kin tabo batun ilimi da kuma kalubalen da ake samu a Najeriya da batun almajirai dinnan shin me kike gani yake kara kawo wannan kuma bayan duk da ci gaban da ake samu
ai shi ne nike gaya miki Maryam ai kin ga me ake cewa women empowerment don ake empower mata haki za ki taimaki ayyan za ki tabbatar da cewa ayyansu sun samu ilimi ayyansu sun samu kiwon lafiya ne kyau kuma ayyansu sun samu tarbiyya haka din a talakan can akwai iyaye da suke iyakacin kokarinsu amma akwai iyaka inda kamar ni inda muke job anan aka haife ni anan na girma garin mu kenan zan ce ko idan yara za ki idan yara suka tashi suka zama su ne masu kawo kuce fa ne sai ki ga wasu iyaye ba sa iyan awatar ma ƴaƴansu kamata ma yi tsanna ma a ce yaro shi zai kawo kuɗi fa ne inda komai yana tafiya daidai yanzu kamar ni inda ba dan Allah sanna da aiki ba ya zan yi ilmantar da waɗannan ƴan mata ko da ina so sai na shiga wani hali kuma ba zan iya ba dole in raba ƴaƴan nan gurin ƴan uwa su taimake ni
Tuma sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da cigaban wannan hirar. A madadin babbar bakwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Da Maryam Dauda da shirin kallabi yanzu sai sharhin wasu jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin hukumar kula da yanayin yankin ƙasa da ƙasa ta Amurka, wato NOAA. Ta ce yanayin zafi sama da matsakaici zai shafi yawancin Amurka a lokacin hunturu na shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 mai zuwa. A wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya Alhamis ya ce, duk da cewa yanayin zafi a ƙasa zai ƙaru, ana tsammanin yanayin sanyi zai iya yiwuwa. Kuma wasu yankunan ma ana iya fuskantar lokutan sanyi. Yanayin zafin rana da matsakaici ne galibi a duk faɗin arewacin Amurka a lokacin hunturu, wanda ya fara daga watan Disamba zuwa watan Fabrairu. Hukumar ta NOAA ta yi hasashen cewa Amurka gaba ɗaya za ta samu zafi fiye da matsakaici, wanda zai iya ƙaruwa har zuwa ƙarshen watan Disamba. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da yankin Turai, wato Fiona Hills, ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban, inda mai yiwuwa ta yi ƙarin haske ne kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine a watan Mayu. A makon da ya gabata, Maria Yovanovitch, wato tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine, wacce jami'ar diplomasiya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ta faɗa wa 'yan majalisar cewa Trump ya kore ta ne sakamakon wasu zarge-zarge marasa tushe da aka yada a kanta bayan da lauyan Trump, wato tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ya nuna bai gamsu da aikinta da take yi a birnin Kyiv ba. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin kwamitocin majalisar wakilan Amurka sun yi wa Gordon Sondland, jakadan Amurka na tarayyar Turai, tambayoyi don neman ƙarin bayani kan mu'amala tsakanin shugaba Donald Trump da jami'an Ukraine. Ganawar da suka yi a asirrance na ɗaya daga cikin ci gaban binciken yuwuwar tsige shugaba Donald Trump, wanda Trump ya kira cin fuska, wanda 'yan jam'iyyar Democrat wanda ba sa son ya sake tsayawa takara a karo na biyu a shekara mai zuwa. Sondland ya zama sananne a cikin binciken saboda ƙoƙarin da ya yi na ganin Ukraine ta bada haɗin kai. A binciken abokin hamayyar Trump, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa Hunter. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Allah gaida Zahar Aminu Fage da sharhin wasu jaridan Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 3:25 na dare. Sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa radio Amurka. Sunana Dallami Joja Kadara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na jihar Niger da Kaduna da Kaduna. A duba da bin hanyar da ya tashi daga Makwa zuwa Kaduna, da babban hanya ne, sai gashi nan duk ramukan da suke wannan hanya ita ce aka shuhuda a hanya. Ramuka ba motoci ba sabi, tun masu sama akan jefin hanya duk kowa ya tashi ko ya koma wani guri. Duk hanyar Kaduna zuwa Makwa hanyar ya zama kango. Ina kira da gwamnatin tarayya da yin maza-maza ta tura tawaga su je su duba wannan hanyoyi abin da ya tashi daga Makwa zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da ciyar da abincin 'yan makarantar primary school da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi. A gaskiya wannan shiri ya samu karbuwa kwarai da gaske. Na kai ziyara gani da ido a wani ƙauye a garin Ningi. Lallai na ga yadda ɗalibai suke fitowa kwarai da gaske makaranta bisa wannan ciyar da abinci da ake yi. Lallai muna godiya ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bisa wannan shiri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Gidare da Amurka. Sunana Abdulbashir Jula ne, Gwarzawa daga jihar Sokoto, Najeriya. Da Allah sashen Hausa na Gidare da Amurka kun muna da kuntum da yanzu ga kuma nipa ta rashin jihar Sokoto musamman mai kula da cikin gwamnatin Sokoto. Dan Allah ne mai fi gudun cewa mu yi matsala cikin nipa ta ƙaramin gwamnatin Gwarzawa ne. Duk da cewa yanzu mu zai yake yi mu kwanci mu ga ta biyar ba mu ta a Gwarzawa. Kuma wallahi da yanzu haka sun zuwa ma tare da haƙƙi ya fara rulu mun yi ita ma kan ta ta cikin na Gwarzawa. Wallahi mu fiye a gaba da haƙƙi ya nuna ni. Dan ta da kuma ne ba da kasari fiye ba to in Allah ki fito ku da al'umma ga garba gaskiya mu sani definition in ne fa harami ko kuma a'a.
To kafin mi sallama ga Zahara da labarai, amma wannan karan a takaice.
Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine ta bincike 'yan jam'iyyar Democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016. Wannan sabon bayani mai cike da abun mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House wato Mick Mulvaney, bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in ba kamanda a tsakaninsa da Ukraine. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe 7 mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Yayin gabatar da sanarwa a jiya Alhamis, mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya kare shawarar da aka yanke.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Jim Cook. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.